Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Za kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsin yau Alhamis 25 ga watan Yuli shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Safila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za a ji cewa wani hafsan sojan Niger ya karbi shugabancin rundunar G5 Sahel
Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkake wanda zai zamanto a ce lalle wani dan kasar Niger ya riga ya dauki shugabanci kuma abai ta ya tayi daidai
sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Mun Barma zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da kuma su saurare kuke aika mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin Rasha a zaben 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump ba kan zargin yin wato tsarin shari'a karan tsayi ta yunkurin gurgunta binciken duk wanda cewa shugaban na Amurka ya shanana da cewa rahoton ya wanke shi Yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i, shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya tambaye Mala cewa ko ka wanke shugaban kasa daga zargin kwatakwata, sai Mala ya amsa da cewa a'a, ya ƙara da cewa ba a wanke shugaban kasa daga abin da ake zargin ya aikata ba. To sai dai Mala ya yi bayanin cewa ba zai iya tuhumar Trump da aikata wani laifi ba, saboda wata ɗaiɗaiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban kasa mai ci. Kuma hakan ya sa shi da tawaggarsa ba su yi nazarin kan ko shin za a iya tuhumar Trump ɗin ba. Daga bisani a zaman sauraron bahasin, ɗan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi Mala cewa idan kai imanin ya aikata laifin shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa shari'a tsarin shari'a karin tsaye bayan ya sauka daga mulki sai Mala ya amsa da cewa e. Trump da ya sha sukar binciken da Mala ya gudanar, amma Mala ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar binciken ba bi ta da ƙulli ba ne. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gaɓar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safiyar yau ɗin nan Alhamis. Wanda ita ce takala ta baya bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan da tattaunawa kan shirin nukiliya ta cije. Hafsan hafsoshin Koriya ta Kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa kuma sun yi tafiya kamar kilomita 430. An harba su ne da misalin karfe 5:04, ɗaya kuma an harba ne da misalin karfe 5:57 na safe a wannan yankin. Sanarwar da hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya fitar ba ta bayyana irin makaman da aka harba ba. Idan kimantawar da Koriya ta Kudu ta yi daidai ne, to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. Rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa akan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Laraba, rundunar sojin ta ce ta kama janar Hashim Abdul Muttalib Babakar da ke zama babban hafsan hafsoshin sojin kasar da wasu manyan jami'an soja kalla 12. Kamfanin dillacin labarun gwamnatin kasar Suna ya ce mambobin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron kasa haɗe da shugabannin jam'iyyar IM da NCP su ma suna cikin kitsa wannan juyin mulki. Wannan da shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin wannan watan. Da farkon wannan watan ne majalisar wakilai ta soje wadda ke jagoranta kasar bayan da aka hambare ɗan shugaban kasa Omar al-Bashir a watan Afrilu tace ta kama jama'a kalla 16 waɗanda wasu sojoji ne har yanzu wasunsu kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar 11 ga watan Yuli to labarin duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wani dan kunar bakin wake da ake zargin dan kungiyar Al-Shabab ne ya kashe mutane akalla 6 baya ga raunata wasu 6 cike har da magajin garin Mogadishu babban birnin Somalia a jiya Laraba a cewar shaidu da jami'an tsaro Harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin Mogadishu inda gwamna Abraham Omar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin kananan hukumomi akan matsalolin tsaro abinda matakin gwamnan Muhammad Tula ya fada wa gidan rediyon Mogadishu mallakar kasar kenan kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin kuma kungiyar ta'addancin ta ce tana auna manzon majalisar dinkin duniya a Somalia ne wato James Swan wanda yake dan kasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin
kina kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC An samu canjin shugabanci a rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel inda wani Hassan sojan jamhuriyar Niger ya mai gurbin mutumin da ya yi shekara ɗaya yana jagorancin wannan runduna wato ɗan ƙasar Burtaniya General Hanena Sidi Matakin da ya sa wasu ƴan kasar ta Niger ke ganin yayi daidai bisa la'akari da cewa sabon komandan ya bada gudunmuwa sosai wajen karya lagon Boko Haram a yankin Difa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar Jamhuriyar Niger General Umaru Namata ga zamane aka damƙawa ragamar rundunar haɗin gwiwar ta Jesheng Sahel. Domin ya canji ɗan ƙasar Mauritania General Hanena Old Sidi wanne wa'adin shugabancinsa na watanni 12 ke kamala tsarin shugabancin karɓa-karɓa da ƙasashe biyar mambobin Jesheng Sahel suka shimfiɗa ne ya baiwa jamhuriyar Niger damar karɓar madafun wannan runduna mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel hukumomin tsaro sun bayyana wa muryar Amurka cewa General Namata ya cancanci a bashi wannan matsayi saboda kwarewa akan aiki sannan mutum ne mai la'akari da haƙoƙin bil'adama matakin da ƴan rajin kare haƙƙin jama'a irin su Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne ke na'am da shi
muna watan daidai da kiyashi da Allah ka a huda ran shi a cikin wannan shugabancin Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkace wanda zai zamanto a ce eh lalle wani dan kasar Niger ya riga ya dauki shugabanci kuma abai ta yata daidai muna fatan ya sa kwararru kuma shi ma ya zama kwararre in kuma mu ci gaba da yi amruwa mushi baya gaba ɗaya kasashen mu Allah kiyaye mu kuma Allah sa moto daga cikin ramin da wannan abun ya shi maka shiga
yankin Sahel ya matukar dandana kuda a watannin da suka gabata sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a kasashen Niger, Mali da Burkina Faso lamarin da wasu ke dangantawa da kamun ludayin komandan mai barin gado dan kasar Mauritania General Hanena Old Sidi mai shari'a akan sha'anin tsaro malami a jami'ar Yamai Professor Isu Yahaya ya gargadi sabon komandan rundunar ta Jesheng Sahel game da kalubalen da ke gabansa
ita Mauritania a gani na zaman wayo ne take da sauran tunda ɗan ta'addan nan ta bude musu iyakarta in suna bi dau hutawa su ta yi can ba su kai ta'addanci bisa ƙasarta kuma in sai ta'addanci wani wuri cikin ta ne suke zauwa su ce sun yi abu kaza sun yi kai hari kai wuri kaza koko za su kai hari wuri kaza kenan ita Mauritania tana cikin Jesheng Sahel amma manhotta yana da yawa kuma ya zan kamar ware ina ganin shi yasa in ana bida wannan tashi hankali ya kare a bisa hanyar yaki ya kamata a sake shugabannin sojoji
General Umaru Namata ga zama ya taka rawa sosai wajen karya lagon kungiyar Boko Haram a yankin Difa sannan kuma har izuwa jiya talata shine mataimakin shugaban rundunar sojan kasar jamhuriyar Niger ya yi karatun soja a kasashe irin su Faransa China da Nigeria yayin da a cikin gida ya rike manyan mukaman soja a yankunan Yamai da Zandar da arewacin kasa kafin a shekarar 2016 hukumomin Niger su dora masa nauyin jagorantar ayyukan tsaro a yankin tafkin Chadi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Gaishe da Sule Mumuni Barma, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Madalla a gaishe da Dadi Messi, har yanzu dai kada a shafa'a, ana tare da sashen Hausa ne daga birnin Washington, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar, idan Allah ya kai mu, daga ranar 25 ga watan Agustan 2020 zuwa 6 ga watan Satumba a birnin Tokyo na kasar Japan. Haduwar wacce ake kira Paralympics na matsayin gasar Olympics ta na kasassu, wacce ainihi aka kirkiro domin bayo masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere, jifar duwatsu da jifar mashi, tseren kekuna da dai sauransu. Domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar Afirka, kasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a kasar Morocco a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da raulaya a jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Yusuf Abdullahi ya halarci filin wasan da na kasassu suka fafata, ya kuma zanta da Lawali Manya, mai bada horo a fannin wasannin na kasassu.
Yanzu tsare-tsare na muke daban da fara a kwashe filin nasarar zabe, sai bayan shi ne za mu diban babbanan wanda suka yi kowa kwarewa, za mu kawo su anan Yamai mu tara su, sai mu ba su horo babba. Tunda yanzu akwai wanda ke nan Yamai ne suke, akwai wanda ke cikin jahaja, to muna son in Allah ya yarda mu kawo su nan gaba da gama su, a sa su kowane su kwambala wanda suka shi kuzari, su za mu dauka mu gama su, sai mu ba su horo. Akwai antarna sun dake nan wanda su ba su horo, in ba su masu lasan jabirin kawon ga ice hujani ƙarhi, in kuma masu lasan duci ne duk wanda ku, in masu gudu ne, in masu hamburo ne, duka za a zuwa gaba da abin da kai ko a diba ko na dashi ko bibibi ko uku, sai a tara su nan. Kuma kai wannan taron ana ba su horo ana ba su horo don kofin guda biyu ne akwai ta Afirka wanda za a yi ta a Janvier ne ra'anta akwai ta Tokyo wanda za a yi ta kuma duka Dreamville ne ra'ansu ita wacan wajen September ne ra'ansu don su biyu ne za mu prepare kaga wannan ta Afirka ita za ta sa makashi in yaran mu su kokari za su wa kalife sannan wajen ta Tokyo dan haka ne muke son mu yi prepare su duka biyu gaba da kenan mun shin fina mun kawo su mun zo nan za mu zabe mu diba wani da wani sai a ba su horo kuma daga cikin wanda aka kawo kuma za kuma dakade da rarrai kuma mu zabo su kuma wanda su koda dan ba aka daka mun dauko bibibi sun kai 10 sai tana abinda aka ba mu in biyu ne in uku ne in hudu ne sune za mu za mu dauka mai takade da rarrai sai mu dauki wannan an za mu tare su da yawa ban ba aka ta bane ba suna zuwa su aikin hannu su samu kuɗi kenan rokci a kuma samar hana guda ko bi wanda za mu cebe mutum to kowa ya hakuri da wannan aikin nashi yazo mi wannan aikin mu kai mu koma amma ha gani da zautar su suna biyar sur biyar sur bakwai me mu sai abin yazo an gama an yi wannan takarar rayen sanan ne za a za dauka tun za dauka su a sharje ne a dauki duka nauyin su kenan lokacin da ka gani amma kace kwana kaza a yado za su wannan amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawa dara mercredi dara sabudi samedi dimash shine muke yi dan kuma nana muna yi tare su muna yi sanannu ana ganin hawan su AMA suna na suna nasu nan ka muka ga AMA kudin da suke hali suna ta
Jamhuriyar Nijar ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar ƴan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci
sunana Ibrahim Dayego Abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar Brazil jihar Rio de Janeiro kahin mutahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na ɗan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙorin guwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu su ma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zan gane ni a wannan ƙasar ba amma me da aka ce komai Allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai gashi nan na ƙare na shidda kahin ma in ƙare na shidda sai da na yi wasanni daki-daki har wurin guda hudu ma zan ce kahin in je ƙarshe gaskiya na samu kula ya bakin gwargwado wanda ƙasa ta bata mance da ni ba na ɗauki darsa da yawa a can don menene darsin da na ɗauka an nuna mini akwai wanda sun jima suna motsa shikin shi kahin wannan wasan yanzu to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran 'yan watanni biyu haka tukunan muka fara motsa shiki kenan wanda ya fara motsa shiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a 'yan uwa kuma da addu'a mutane Allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zamanto na 6 a cikin su kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da naje nema ba na san nayi abu a zo a gani wanda kasa ta za ta yi alfahari da ni
saboda haka bakon shirin na kasa ke kiran kungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya
lokacin da aka yi wannan na francophone mun tabbace mai dai ta arha kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin muna shafaf mai dai da muke kawa amma da mu kawo mai dai ba wanga shi fara lafiya ne muna fatan mu yi aiki tukuri mu kwatanta musu su yi kuma da mu ci wannan mai dai koda ta ukunci saboda in ba samu mai dai din ba a samu mai dai mai bronze in muka samu ta gani alhamdulillah idan kada taimu saura cikin judin duk kumfisan da muke za ina da mai dai banda ga ta jezo olympic je paralympic koro ka san da matsalar competition kudi ne sai a tashi daga nan a je Burkina a je wani ne to matsalar in ba president ba don wuri ba gwamnati kuwa suna take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta kama da abin da ba ta da amma don muna nan muna yi sanasan muna nan muna yi aka ce inda kana yi sanasan zaka abin zaka ganin yanda zaka shiga bunƙasa fa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata-kwata ba ai amma ana yi don ko shekara ko kwana ɗaya kwana wata ɗaya wata biyu wata rana ana samun wani abu mu tambaya mu samu ko ɗaya ko biyu su je su yi su dawo ai haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka ɗauta lalle masu kan dama da akwai abin nan ne da yake ci mashi ka wasu su yi bai amma haka da suna taimaka mu mai ministar ya taimaka gaba ɗaya da wata ta yanzu za a yi ƙasashen waje su yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu CSR to lalle tana nan tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana ɗaukar mu tana yi yanzu kuma wannan wasan zamu yi ta champion kuma tana nan ci tana riba ta gami za ta yi mu ka san ka yi harka ta yi ko wala ina son wasu su masu zo sakama mun amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni wasu su ce ce wani mai kudi ne wani su wane ne ya kamata zo su ji su taimaka mu mu samu ma mu diba mu gani tunda na san da ake dibi suna sai abinda masu tsafin basu ba koko masu lahiya basu ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarma kawancan suna san abinda wancan ya wancan.
To masauraro nan za mu jabirki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau a madadin Yusuf Abdullahi da mai horar da ƴan wasa na kasassu Lawali Manya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa. Ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Assalamu alaikum.
Madalla a gaishe da Sulemu Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan kasar Ghana.
Da wannan labari a cikin jaridar Statesman da mu son labaran sharhin jaridun na yau inda shugaba Akufo-Addo ke kalubalantan tsohon shugaba John Mahama ya nuna ta yadda ya taimaka wurin bunƙasa sha'anin koko a Ghana. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga manoma masu aiki tukuru da kada su yadda maganganun tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yaudare su. Ya ce wannan duka hawaye ne na kada da ke na fatan yaudarar manoma domin su samu zaɓe a babban zaɓen shekara ta 2020. Jaridar Ghanaian Times yau ta rawaito cewar cutar hepatitis B wato cutar hanta kenan da C su ne cutar da take kan gaba wurin mutuwa a nan kasar Ghana. Jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ta gano cewar kasar nan suna fama da cutar nan ta hanta rukunin B da kuma C wadda kamar yadda jaridar ta ce ita ce ke jagora wurin mutuwa baki ɗayan duniya. Wani jawabi da ma'aikatar kiwon lafiya a nan Accra ta gabatar jiya ya nuna cewa mutum 421 suka mutu daga masu fama da cutar 117,095 tsakanin shekara ta 2014 da 2018 a ainihin cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban cikin kasar. UEW Afol Brune ne halattaccen vice chancellor Akami Avoke da take umarnin ministar ilimi. Wannan labari ne daga jaridar Daily Graphic inda take faɗar cewa an samu kwanciyar hankali ko kuma dai komai ya nafa a harabar Winneba na jami'ar ilimi ranar Talata. Ohun vice chancellor Professor Mautu Avoke ya yi ƙoƙarin ɗarewa bisa kujeran vice chancellor bayan an wanke shi daga zarge hukumar nan ta Yoko ce ta wanke a wani taron manema labarai a ranar Laraba. Ministan ilimi Dr. Matthew Pukuprempe ya nuna cewar jami'ar na da halattaccen vice chancellor ɗaya ne shine kuma Reverend Father Professor Anthony Afol Brune. Hakan wannan sanarwar da minista ya gabatar ya sa aka rinka shiwa da tafawa a jami'ar ta Winneba. Sojojin Gambia biyu sun tabbatar da cewa suna da hannu a cikin kisan ɗiyan Ghana 44 bisa umarnin Yaya Jamel. Wannan labarin har yau za a same shi a cikin jaridar Daily Graphic. Jaridar ta ce sojojin kasar Gambia guda biyu da ke aiki ƙarƙashin wani rukuni a bisa umarnin tsohon shugaba Yaya Jamel a ranar Talata sun amince cewa suna da hannu a cikin kisa da aka yi wa su cirani na kasashen Afirka ta Yamma 56 da sun kada da ɗiyan Ghana 44 a bisa umurnin jami'a. Ridwanul la Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwanul la yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajje mana ta wayar tarho.
Mai magana Kwamar Official Dauda Zabo unguwa Kasana babban magatakar da kungiyar Maryam Talaka dangane da wata Robert Mueller akan shugaban kasa America Donald Trump, za mu cewa tarihi ne ke maimaita kanshi musamman mafi la'akari da gambawar siyasar da ke faruwa na kokarin tsige shi wanda ƴan Democrat ke kokarin sansa abin da ya faru lokacin Bill Clinton shi ma sarasa ma dokar kashi a karkashin mafi na lambar ƴan Republican wanda lokacin suke kokari su tsige shi musamman tun lokacin kesin Lewinsky Monica wani lokacin da kamar an mamaki bane ba siyasa ce ake yi da sauran su kuma wata rana za ta zo ta wuce.
Assalamu alaikum biyoyi America, sunana Kasuma Aliyu Sardaunan matasa asar a jihar Sokoto Najeriya. Ina son in yi wani wannan namar kuke ba wa biyoyi America ita ne su ko na dangane da cece kudin da aka yi game da sunan nakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai majalisa na ministocin tuni a nawa ra'ayi wannan sunan nakin yayi daidai ne mu la kari shugaba Muhammadu Buhari mutun na da cije mai hangin ne san nake son kawo cigaba kasa don haka ina kira ga ƴan majalisun mu kun ga sunan miki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai musu su yi kokari su fara tantana su domin su tantance wannan ƴan majalisun shugaba Muhammadu Buhari cigaba da za su yi ganin cewa sun kawo mu a jawin su cigaba da ma kasa Najeriya baki daya. Ina ta wannan ministocin munna
zama da sunana na fi kaptin daga nan birnin Keki a ina kira ga Najeriya da ya hankali Allah irin wannan cice kuce da suka yi wannan ba kishin kasa bane musamman wannan tsunami sotin da shugaban kasa ya fitowa cice kucen ga ba shi zai fishe mu ba ya iya kamata mu yi da shugaban da kuma su waɗanda aka san abawa.
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Sarfili nan ya dawo mana da labaran duniya amma a takaice.
Wa takaice tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar Rasha a zaben 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump ba kan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken. Duk kuwa da cewa shugaban na Amurka ya shanar da cewa rahoton ya wanke shi. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safiyar yau din nan Alhamis, wadda ita ce takala ta bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ya cije.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima kaɗan da la'asar inda za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taimaka mani ya taya ni gabatar da shirin da injiniyanmu na yau Mr. Darrell Smith da Solomon da ya bada umarni, ni Daula Salim nake cewa za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Ma'assalam.